Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A gare kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraranmu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 19 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa wasu al'ummar Ibo na kiran da a sauke mahaifin jagoran awarin Biafra Nnamdi Kanu daga sarauta, abin da ya janyo cece-kuce. Kuma za a ji cewa Najeriya ta samu rigakafin kwalara. A Kano kuma an yi wani babban taro kan ambaliyar ruwa.
Muna so mu ƙara faɗakar da mutane ga illolin da ke faruwa akan shi ambaliyar ruwa da kuma hanyoyin da za a guda kar a fada cikin matsalar ambaliyar ruwa.
Za kuma a ji yadda ta kaya a babban taro na kamfanonin wayar salula a nan Amurka. Za a ji abin da yaƙi da safarar mutane ya haifar a Niger ta ɓangaren tattalin arziki. Muna kuma tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Amma sai a muna aikin gafara saboda ba za a ji ra'ayoyin jama'a ba saboda wasu matsalolin da suka fi ƙarfin mu amma duk waɗannan sai fa labarin duniya.
Masauraye, assalamu alaikum. Yau Talatan nan ne ake sa ran shugaban ƙasar Myanmar An San Suu Kyi za ta gabatar da wani jawabi mai tasirin gaske da aka daɗe ana jira game da rikicin da ke gudana a jihar Rakhine da ke ƙasar ta, inda har yanzu ake ci gaba da fama da rikicin da ya tilasta wa 'yan jinsin Rohingya kamar 400 barin ƙasar zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh. Wannan rikicin da ya samo asali ne lokacin da 'yan ta'addan Rohingya ɗin suka kai wa jami'an ƙasar hari a ƙarshen watan Agusta. Tun daga wannan lokaci ne a ƙoƙarin ramuwar gayya ya sa jami'an tsaro suka kai harin murƙushe ƙauyukan da waɗannan mutane suke da zama, har ma da ƙona wasu ƙauyuka da kashe mata da yara, kamar yadda masu sharhi akan harkokin yau da kullum ke cewa. Rashin sa bakin na ita An San Suu Kyi ya janyo suka daga sassan duniya daban-daban. Wannan ne ma ya sa ta soke halartar babban taron shekara-shekara na bana na shugabannin kasashen duniya da ake tsana Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin ta mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsalar da ya addabi ƙasarta. A wajen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a New York ne kuma a jiya Litinin, jami'an diplomasiyar Birtaniya da na sauran kasashen duniya suka bayyana damuwarsu game da wannan matsalar da Rohingya suke ciki, kuma sun yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan tashin hankali tare da samun yadda za a taimaka wa 'yan jinsin ta Rohingya da suke gudun hijira yanzu haka. A gefe ɗaya kuma yanzu haka an rubuta takardar koke ga kotun kolin ƙasar India domin ƙalubalantar gwamnatin ƙasar da ke niyyar mayar da 'yan jinsin na Rohingya zuwa su dubu arba'in ƙasarsu ta asali, wanda kuma sun gudo ne daga ƙasar sakamakon rikicin da ake yi a ƙasar tasu. Kotun dai ta fara sauraron wannan batu a jiya Litinin. Gwamnatin ƙasar ta India ta ce yawancinsu da suka shigo ƙasar sun shigo ne ba bisa ƙa'ida ba, kuma za su zama babban barazana ga tsaron ƙasar.
Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya wuni yana ta halartar taruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka soma a birnin New York. A bayyanarsa ta farko a wajen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya tun bayan da ya ɗare kan karagar shugabancin Amurka, shugaban ya jagoranci wani taro da aka shirya akan buƙatar yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya gyarar fuska, inda ya ce tsarin majalisar mai ƙasashe 193 a cikinta, wanda ya bayyana da cewa tsari ne mai tafiyar, wato haddasa tafiyar hawainiya, shi ne kuma yake jawo ma majalisar cikas ƙware da gaske wajen aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata. Idan dai ba a manta ba, lokacin da Trump yake yaƙin neman zaɓe ya ƙasƙantar da Majalisar ta Ɗinkin Duniya, domin ku ya bayyana ta da cewa ƙungiya ce mara karrama dimokuraɗiyya ko kuma 'yancin ɗan adam kai har ma da Amurkar kanta. amma kuma sai gashi yanzu ya zama da ya zama shugaban kasa yana yaba majalisar ta dinkin duniya da cewa shakka babu akwai wasu abubuwan da za a amfana gare ta tare da jinjina ma kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya kan kada ƙuri'ar wato saka takunkumi kan Koriya ta Arewa mai tsanani game da gwajin da take yi na makaman nuclear. Yau ne dai ake sa ran shugaban zai yi jawabi wanda wannan shine zai zama karansa na farko da zai bayyana a zauren majalisar dinkin duniya kuma har yayi jawabi ga a gaban sauran shugabannin kasashen duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika kenan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka John Martins ya ce kawo yanzu Amurka ta kauce kakkabo makaman da Koriya ta Arewa ke harbawa ne saboda ba ɗayan makaman da ke zama wata barazana ga ita Amurka. Da yake wannan maganar jiya Litini salin da yake tattaunawa da manemar labarai a harabin ma'aikatan tsaro, Martins ya ce da wannan harbin da Koriya ta Arewa ke ya zame wa Amurka barazana to ba tantama irin martanin da za ta mayar ba kaɗan ba ne. Amma da aka tambaye shi kowane irin martani ne Amurka za ta mayar, sai sakataren tsaron ya ce cikakken bayani.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Uwahiya, headquarter jihar Abia a Najeriya, inda wasu matasa suka zaƙe cewa sai fa an tsige mahaifin madugun ƴan awarin Biafra wato Nnamdi Kanu daga sarauta. Alfonso Ikorigwe gare ka.
Yanzu dai ana jira a gani yadda Umaya babban birnin jihar Abia za ta kasance bayan shudewar wa'adin sa'o'i 24 da matasan Umaya da ke ƙarƙashin tutar Umaya Youth Movement sun baiwa gwamnatin jihar Abia ta tsige Ezeio Kanu, mahaifin madugun ƙungiyar IPOP Mr. Nnamdi Kanu, saboda kin yi wa ɗansa jan kunne a lokutan da harkokin ƙungiyarsa ke ta da ƙura a jihar, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Lamarin da ya janyo rabuwar kawuna a sassan jihar, musamman dai a birnin Umaya, inda ana ci gaba da cece kuce da muhawara akan dacewar kirar da kuma akasin hakan. Wannan ne yasa na nemi ra'ayoyin wasu ƴan kabilar Ibo, waɗanda suka shaida mini suna cewa
we may not know all this why what the father are telling him unless you hear from the father.
Mr. Amanzo Opara kenan, wanda ya ce kamin a tsige sarki akwai tsarin da ake bi, ba za ka wayi gari kawai ka ce za ka tsige shi ba saboda abubuwan da suka faru, kuma ba lalle bane mu san abin da shi baban ya shagawa ɗansa, sai dai mun ji daga baban. Ni dai ban goyi bayan hakan ba. Shi kuma John Uzoma yayi Allah wadai da kirar, yana cewa
but mu wannan wemu ne who know the wrong e chopo ban nam de kalo because of inyene mebe nam de kalo is not a more boy.
Ya ce bai dace ba a tsige mahaifin Kanu saboda abubuwan da ke faruwa a fadarsa. Nnamdi Kanu ba yaro bane, kuma in ya baro abin da zai kai shi gidan yari ai shine za a daure ba uban ba. Ana wara ayi dai bai kamata a tsige mahaifinsa ba, a maimakon hakan gwamnati tana iya ta ja masa kunne. Justice Umunna, wani malamin boko, ya ƙara nasa da cewa
for me is unconstitutional and is unethical as well and ridiculous.
Ya ce ana wara ayi dai tsige shi ba shi da wani hurumi, kuma abin ban dariya ne cewa za a tsige shi saboda bai saba dokar ƙasa ba, kuma ban taba ganin sa yana shishigin da zai buƙaci tsige shi yanzu. Amma Mike Okechi ya faɗi akasin hakan, yana cewa
yau mun wanda yake nan mai ha so kuje nasu ba to mu ya muka.
Ya ce tunda dai a fadarsa ne duk abubuwan nan ke faruwa, kuma bai taba wa ɗansa faɗa ba game da tashi-tashin hankulan da yake haddasawa. Ai, wannan na nuna cewa yana da hannu a lamarin. Babbar magana nan ita ce yadda za ta kaya tsakanin ƴan ƙungiyar Umaya Youth Movement, wacce ta ce za ta tsige shi muddin gwamnati ba ta yi hakan ba, da kuma ƴan ƙungiyar Ibeku Youth Assembly, wacce ta yi barazanar nakasa lamura a birnin Umaya idan har aka tsige shi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umaya, Najeriya.
To, a gaida Alfonso, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan.
Na
Wannan haka ne ƴan mata, yanzu kuma bari mu kada jihar Borno, inda aka kaddamar da wani sabon rigakafin cutar kwalara da aka samu daga kasashen waje da ba a taba amfani da shi ba, amma ake ganin alfanun hakan ga wato wanda za a samar da shi ga ƴan gudun hijira da sauran jama'a. Haruna Dauda, gare ka.
Wannan allurar rigakafi dai shine irin sakaro na farko da aka kaddamar a tarayyar Najeriya baki daya sakamakon barkewar cutar amai da gudawa da aka samu a sansanonin ƴan gudun hijira dake jihar Borno. Tun a ranar 16 ga watan Agustan 2017 ne dai aka samu barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijira. Da yanzu hakan aka ce ana da adadin kusan 2627 da ake zaton cewa sun kamu da wannan cuta, da kuma mutane 48 da suka rasa rayukansu. An dai samu barkewar wannan cutar ne a kananan hukumomi min jere da dikwa da kuma Manguno, da kuma aka ce wadannan mace bacin ya auku ne mafi yawa a garin Maiduguri. Bayan kaddamar da wannan allurar rigakafi ne dai da mataimakin gwamnatin jihar Borno Honorable Usman Mandur ko ya gudanar, da kuma shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Atta Kerima Sale ya wakilta, sai da so ma tambayarsa game da muhimmancin ma wannan allurar ga abin da ke cewa
magungunan da aka kawo din sun tabbatar cewa duk wanda ya samu ana tsammanin kariya kenan ga ciwon kwalara. Saboda haka ina kira ga mutane, particularly yan IDPs din, a fito a karbi wannan magani.
Kamar wannan aikin zai kai kwanaki nawa ne ana bada wannan rigakafi?
Daga yau kwana wata 18 zuwa kwana 21 ga wata ana yi kullum, kuma zai kai wayansu sansani na ƴan gudun hijira kaman guda 10.
Dr. Haruna Mishilede shine commissioner ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno, da kuma abin da ke cewa game da inda aka sa a gaba.
Wannan allurar rigakafi na amai da gudawa wannan sabo ne, ba a taba yin ta a Najeriya ba, wannan ne na farko. Amma kuma an riga an yi checking, an ga cewa duk wanda ya karbi wannan rigakafi 80 a cikin 100 ba su kama ciwon nan ba, wanda kawai za a diga mutum tunin ya hade shi kenan, ba matsala. Kuma kun ga ni kaina na dauka, head of service ya dauka, kowa ma ya dauka.
Dr. Collins Owili dai shine manajan agajin gaggawa na hukumar samar da lafiya na Majalisar Dinkin Duniya.
This is just one of the measures.
Yace wannan na daya daga cikin matakan da muka dauka don tabbatar da cewa mun dakile yaduwar wannan cuta wajen diga musu wannan allurar rigakafin cutar kwalara. Amma akwai wasu matakai da dama da muke dauka, musamman ma na tsamar da tsaftataccen ruwan sha, kuma muna aiki hannu da sauran kungiyoyi masu zaman kansu don tabbatar da cewa an cimma nasarar kawo ƙarshen wannan cuta.
To ensure that they come out in large numbers to get the vaccine.
Wannan allurar rigakafi dai shine irin sakalo na farko da gudanar tarayyar Najeriya baki daya da akan diga ma yara da suka haura shekara daya har izuwa manya. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu daga Borno kuma, bari mu kada kanan Dabo, inda aka yi wani babban taro kan ambaliyar ruwa da hanyoyin da za a bullo wa lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Taron ya kunshi masu ruwa da tsaki da suka hada da masana kan lamuran albarkatun ruwa da raya gandun daji da kwararru kan harkokin mahalli da sarakunan gargajiya da jami'an gwamnati kan sha'anin tsara birane, kana da kungiyoyin kare muhalli da dakile afkur annoba. Injiniya Yunus Yahaya Ashiru shine daraktan shiyar Kaduna na hukumar kula da harkokin ruwa ta Najeriya, ya fayyace abubuwan da taron ke muradin cimmawa.
Muna so mu kara fadakar da mutane ga illolin da ke faruwa akan shi ambaliyar ruwa, da kuma hanyoyin da za a guda kar a fada cikin matsalan ambaliyar ruwa. Za ka ga mutane suna yawan gine-gine a bakin hanyar ruwa lokacin damuna, su zubar da shara a cikin ainihin magudanar ruwa, wanda duk daga cikin ke kawo aishin ambaliyar ruwa. Idan baka ba ruwa hanyar shi ba, to zai nema. Ya shafi abin da ke faruwa a cikin gari da kuma hanyoyin ko kuma kogunan da ke shigo da ruwan ta kowane bangare da kika sani, duk ya shafe su, kuma duk muna magana akan su ne. Wani lokaci za ka ga cewa an yi ruwa ne, yau ruwan na saman in yayi yawa, ita kasan tana shan ruwa, so in ta koshi kaga ba ta iya sha abin da ya fi karfinta ba, sai malale. To in ya malale, ya zama cewa ba a samu kuma magudanar ruwan da ruwan zai iya tafiya bai fita, kaga sai a samu wannan matsalar da ambaliyar ruwa.
Dr. Ibrahim Yakubu Tidinwada na hukumar bincike kan harkokin kasa da sararin samaniya na cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron.
Kwararowar hamada da rikirkicewar yanayi suna ƙara ambaliyar ruwa da annoba kala-kala, kuma mu muke taimakawa. Misali, ba mu da sha'awar dasa itace musamman a Kano ɗin nan. Za ga idan aka yi sabuwar, in aka yi titi, kafin a yi titin in ƙarami ne da mahukunta na da sun sa bishiyoyi a gefe, amma yanzu aka tashi yin titin nan, ko da a tsarin akwai sa bishiya, za ka ga babu bishiyoyin nan. Sannan kuma a gaban manyan kantina za ka ga cewa an yi gini, an sa tile, an sa interlock, amma babu gurin bishiya. Kuma hukumomi kwata-kwata ba sa tsawatarwa akan sa bishiyoyi. Kai a takaice ma dai idan babu yawan bishiyoyi ruwan sama shi kansa zai karanci.
Alhaji Ahmed Garba sarkin Bichi a nan jihar Kano ya ce sarakunan gargajiya na taka rawa wajen fadakar da al'umma kan raye bishiyoyi a matsayin matakin kare hamada, zaizayar kasa da kuma ambaliyar ruwa.
Al'umman mu kasan a gida abun makamashi mu shine ichi. To al'ummu ko shi muna nusanta da su cewa duk bishiyar da kaje ka sare bisa buƙatarka dan ka amfani da ichi a matsayin makamashi, akwai buƙata a ce kuma ka mai da wani ka da sauni.
Taron da yana zuwa ne mako guda bayan da hukumar NEMA mai ba da agajin gaggawa a Najeriya ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu jihohi takwas na ƙasar, kuma galibin su daga yankin arewacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida na Kwari. To daga Kano kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda yaki da safarar mutane ya kuma janyo fatara tsakanin wasu mutane a yankin Agadez. Tamar Abari, gare ki.
Hana safarar bakin haure da hukumomi suka yi a yankin Agadez ya kawo koma baya a wani bangare na tattalin arziki a jihar. Mafi yawan masu amfana da wannan sana'ar na zaune hannu biyu. Abdullah Malofiya, wani dan caga ne na bakin haure, ya bayyana yadda abin yayi tasiri a wajen su.
Da tattalin arziki ga irin tasirin da aikin da kurshi aikin da yi ba karami bane. Saboda yanzu wallahi in kana kashi shika gidanka, yanzu in kai sa kashi lamsu kai kyoto. Wallahi mai ruwa ya samu, mai waki ta samu, mai zogala ta samu, wannan aiki tun da an tsara mun shi mun shiga cikin matsala wadda wajen wadda baka tama. Wallahi dan ba mu na mun wata sana'a in ba su ba, so to duk gara agaras ba mu wata sana'a in ba su ba. Wannan aiki an tsaye da ga mun nan tsaye, dole zama hankula tun da gwamnati ya ce bai so, abin da gwamnatin kai ce bai so kai ma ka tafi shi.
Gwamnati ta yi alkawari wa masu sana'ar na bakin haure na sama musu jari, sai dai har yanzu ba wani labari, in ji Abdalla.
Akwai tafi tallafin da an ci za a bamu mai sana'a shi da shi sana'a mai abin da duka ya ka tafi kuma shiru, har yanzu kullum muna nan reniyan reniyan kullum reniyan ta banza. Mu da gwamnati mun ka sani tunda mu da suna maka magana kullum, wani taro ne wani shawara ce tare suna maka amma wannan zamganin ba su da shi ne mun zura ma Allah idanu mun zura masa idanu.
Jarkoki, igiyoyi, sanduna su ne aka fi amfana da su a harkar ta bakin haure. Masu sayar da su sun koka kwarai ganin sun shiga wani hali na ni yasu.
Da kullun in Allah ya so yar da kamar ranar yau landi daga jaka 150 zuwa 200 ina samu su. Ko dala ba mu san banda kwana. Eh ba mu sai da komai zamna muke kawai sai kwana. Haƙƙin mu bisan wayan waci. Bisan gwamnati. Eh mu fatan mu guda ne gwamnati wai saki baki kawai su wuce. Mu samu bakin gurgudun haƙƙin mu kuma kowa dan kasa ya samu haƙƙin shi.
Ni sana'a ta sai da biduna da kayan da ina saka ina canji dinar da sifa na ƴan tahiya. Saboda Allah da Annabi mu wannan al'amari bai muna dadi ba. Kuma aka tara mu aka ce mu kai sunayen mu menene menene kuma muka yi garuri ba a gyara mana komai ba. Yanzu abin da muke so mu ba mu san komai, a tausaya muna a dibidin mu ne mu a tausaya mu talaka ka.
Yanzu cikin matsala muke ba karamin matsala da muke cikin ta ba. Ni ba ta bar gangan ni burwa nake saidawa. Rashin baki ne inda kai baki kullum muna cewa ne ya. Ka ga inda kwana cikin gano ne kowa na ciwo ke muni. Kuncin sai daban, namun ci daban, na rana daban. Kuma gwamnati diba ya tausaya muna. Kullu yake ta a tausaya muna a buta baki haure. Mu dai muna nan muna saurare kullum kuma hayo shiru ne hayo.
Matasa ma sun fuskanci koma baya a harkokinsu game da wannan al'amari, kamar yadda Isa Musa Nkono de Layir, wani shugaban 'yan adaidaita na jihar ta Agadez ya shaida mu.
Ba mu ba da ke ba mu harkar bakin haure, mu yanzu mu ɗauki bako ma da ke ya shahi bagwari, gaskiya muna tsoron saboda an hana. To da an ganka da shi sai a yi tunanin kana da geto ko kuma za ka kai shi wani geto, to mu yanzu ba mu ɗauka. Ana ta kulin za a samu mu matasa aiki, za a samu mu matasa aiki, to an tsaye da aikin matasa. Mu ya kamata muna kira ga gwamnati ya duba wanga hali da muke ciki.
A kan hanyar mu ta dawowa daga wata unguwa da aka saba ajiye bakin haure, mun yi kicibis da ma'aikatan wata kungiya mai zaman kanta da take ba bakin hauren kulawa a fannin kiwon lafiya da sauransu, sai dai basu so na nadi muryarsu ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka, inda aka kammala wani babban taro na ƙasa da ƙasa na manyan kamfanonin wayar salula a birnin San Francisco na California. Ibrahim Jarmai ne ya wakilci sashen Hausa na muryar Amurka a wurin taron, kuma ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
A ranar 14 ga wannan wata da muke ciki na Satumba, aka gudanar da babban taron farko na kamfanonin wayar hannu na duniya a birnin San Francisco na jihar California da ke nan ƙasar Amurka. Taron wanda aka yi wa lakabi da Mobile World Congress ya samu halartar mutane sama da 21,000 daga ƙasashe daban-daban har guda 110 na duniya da manema labarai sama da 300. Kamfanonin da suka samu halartar wannan taro sun baje kolin sababbin dabaru da manhajojin wayar hannu da kuma tattaunawa akan rawar da kamfanonin ke takawa wajen harkokin tattalin arziki, zamantakewa da kuma yau da kullun. Daga cikin manyan da suka yi jawabi a wannan taro sun hada da John Hoffman, shugaban kungiyar kamfanonin wayar hannu. Ya ce mun yi bakwarai musamman kan yadda waɗannan kamfanoni suke taka rawar gani wajen tallafawa jama'a ta bangarori daban-daban. Jama'a daga ƙasashe daban-daban sun zagaya domin ganewa idanunsu irin sababbin fasahohi da manhajojin da waɗannan kamfanoni suka zo da su. Alhaji Adamu Dawani Amshi daga hukumar sadarwa ta Najeriya ya samu halartar wannan taro.
Sunana Adamu Dawani Amshi, ina aiki ne da hukumar sadarwa ta Najeriya.
Ko za ka yi mana takaitaccen bayani akan abin da ya kawo ka?
To, makasudin dai abin da ya tafi da mu shine mu zo nan Amurka mu ga abubuwan da duniya take yi a dangane da harka ta sadarwa a duniya a yau. In ka duba baya da muka yi maka bayani daga inda muke, hukumar mu ita ce hukumar sadarwa a Najeriya, wato ma'aikata ce ta gwamnatin tarayya. Muke ba da dokoki da kuma izini na masu harkar sadarwa a Najeriya.
To, ya kaga yadda wannan taro ke gudana?
To, alhamdulillahi, mun tafi ne dama don mu ilmantar da kanmu mu ga abin da ake yi a duk duniya gabaki daya, kuma mun ga abubuwan al'ajabi sosai, mun ga ci gaba, kuma mun fahimci cewa a yau a duniyan nan duk mutumin da ya bar harka na sadarwa a baya, to lallai kuwa za a bar shi a baya, ba za a tafi da shi ba, sai dolen sai tashi ya hanzarta ya shiga cikin wannan jirgi da ya taso na canji a duniya gabaki daya. Wato, in ka duba wannan harka ta sadarwa ta danganci kula da ilimi da kuma lafiya da kuma harkan noma da kuma harkan zamantakewa gabaki daya.
To, me ya fi burge ka cikin wannan taro? Ka dai zaga kaga yadda kumi da kumi ke gudana.
To, abin da ya fi burge ni a wannan waje shine wani tsari da aka ce za a tafi da shi nan gaba. Wato, in ana maganan tsarin sadarwa, da jihan ana maganan 2G, aka je 3G, aka hau 4G, wato LTE, yanzu ana ma maganan 5G. To, kusan yadda na faɗa da farko, an fa bar mu a baya, domin waɗannan harkoki ne waɗanda sun kawo ci gaba a ƙasar nan, abin nan a duniya gabaki ɗaya. Kuma a yanzu da halama mutum ba sai yana da ilimin likitanci ba, da wannan harka ta sadarwa za a iya samun fahimta ko kuma ka gane rashin lafiyar mutum, kuma ana harka a wannan 5G din har da harkan noma. Saboda haka su ne dai abubuwan da suka burge mu sosai, muka lura, kuma in muka koma gida Najeriya za mu zauna mu duba mu ga inda mu ma za mu yi amfani da irin wannan fasaha.
Gane da aka shirya wannan taro ake kuma gudanar da shi, kana da wani sako ga jama'a musamman matasa ko kuma gwamnatin Najeriya?
Babban sako na anan shine ina kira ga baki ɗayan mu mutanen Najeriya akan lokaci yayi wanda ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Dole ne mu tashi mu yi hoɓɓasa mu ma mu shiga cikin harkokin da duk duniya take yi, tun ma ba a wannan harka ta sadarwa ba. Saboda haka da gwamnatinmu da masu kuɗinmu, masu kuɗi muna kiran su akan su zo su sa hannun jari su rungumi wannan harka ta sadarwa, kuma gwamnati ta taimaka a dinga ba da lasinsi a taimakawa duk wani wanda yake son yin wani harka a wannan abu na sadarwa.
Cikin kamfanonin da suka samu baje kolin sun hada da kamfanonin Qualcomm da Sony Ericsson da Sahara Wireless da sauransu. Yayin da nake ci gaba da zagaya cikin taron, na gamu da wani matashi da matarsa wanda suka yi tattaki tun daga jihar Lagos domin halartar wannan taro. Sunana Mr. and Mrs. Abiodun daga jihar Lagos, kuma mun zo ne domin ganewa idanunmu yadda wannan taro ke gudana, yadda idan mun koma gida hakan zai taimaka mana wajen faɗaɗawa da kuma inganta sana'ar mu ta sai da wayoyin hannu. Idan Allah ya kai mu ranar 11 ga watan Satumba shekara mai zuwa, za a sake gudanar da irin wannan taro a jihar Los Angeles a nan Amurka. Ibrahim Jarmai, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin San Francisco na jihar California.
To a gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda Sulemomunu Barma ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Da jaridar Le Courrier za mu so mu sharhin jaridun na wannan mako, wacce ke cewa wani sabon al'amari da ya kunno kai a jamhuriyar Niger na kokarin samun gindin zama a wannan kasa, wato amfani da sunan ƙarya a lokacin cinikin gida ko filin gini. Wannan wata sabuwar dabara ce da mutane suka bullo da ita da zummar boyewa jama'a adadin dukiyar da suka mallaka. Kuma a cewar jaridar 'yan siyasar da ke mulkin Niger a yau, sun fi kowa aikata irin wannan danyen aiki. An wawuri dukiyar ƙasa, an tara arziki irin na fitar hankali, saboda haka suke boyewa dillalai sunayensu na gaskiya da nufin ɓada sawu, sai daga bisani su zagaya su yi takardu ɗauke da sunansu na gaskiya. Sai ka ce ba su bane ke kowar a tare ɓarawo a zamanin da suke adawa, in ji Le Courrier. Jaridar Luetang na cewa jam'iyyar Model Lumana Madiga a kawancen jam'iyyun adawa na fama da rikicin shugabanci a reshenta na yamai, abinda ke nunin ba mayan 'yan siyasa ne ke jagorancin wannan jam'iyya, saboda ba abinda suka sa gaba sai kokarin haddasa tashin hankali a ƙasa, in ji Luetang, wacce ta ƙara da cewa shugaban jam'iyyar da kansa Hamma Amadu ya kasa dagewa yayi gwagwarmayar siyasa tsagoranta. Yayin da maza ke fafatawa a fagen siyasa, shi kuma yana can yana hijira a ƙetare. Jaridar La Nation ta mai da hankali akan yadda ƙasashen Niger da Benin suka kasa shimfiɗa layin dogon da suka ƙudurtawa kansu tun a 1959. Niyar akwai ta, amma kuma rashin sanin tsayayyen kamfanin da ya lakanci ayyukan gina hanyar jirgin ƙasa ya sa har yanzu jama'a ba su gani a ƙarba. Jaridar ta ce daga Kotonu zuwa Faraku kilomita 438 ne kawai, yayin da tazarar da ke tsakanin Faraku da birnin Yamai ke kilomita 574 kacal. Wankin hula ya kai gwamnatocin waɗannan ƙasashe dare. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa an gano zinare mai ɗimbin yawa a wani wuri da ke a nisan kilomita 5 da garin Tilaberi. Ainihi wani gungun matasa ne ya fara gano wannan arziki a gindin dutsen da ke arewacin ƙauyen Tilakaina, inda wasu daga cikinsu suka yi nasarar tono zinaren da darajarta ta kai miliyan 9 na sefa. Sai dai kash, a yayin da jama'a ta yi wa mahaƙarta domin gwada sa'a, hukumomin yankin sun ɗauki matakin dakatar da wannan aiki saboda abin da suka kira dalilan tsaro, in ji La Rue de l'Histoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin kulle ofishin jakadancinta da ke ƙasar Cuba sakamakon dalilin kamuwa da rashin lafiya da ke addaban jami'an diplomasiyar Amurka da ke can Cuba. Jiya shugaba Donald Trump ya wuni yana halarta dimbin tarurruka da dama da kuma ganawa da manyan mutane masu yawa lokacin da ya fara hidimomin kwanaki hudu da ke da alaka da babban taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka soma a birnin New York.
To, mai sauraronmu, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu, da kuma injiniyarmu ta wannan lokacin, wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai fa anjima lokacin da za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. A huta lafiya.